Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da numar dalol da kuma niyyar muryar arewa za ma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmusi Garba ne da Sarfilu Hashin Gumal da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsin ranar Laraba 27 ga watan Yuli. Za ku ji irin korafin da 'yan gudun hijira suka yi ta yi lokacin da kwamitin majalisar wakilai ya kai musu ziyara. Za kuma ku ji kashi na biyu na jawabin tsohon shugaban Amurka Bill Clinton a wurin taron jam'iyyar Democrat mai mulki. Sannan ku ji ƙoƙarin sulhunta a ɓangarorin jam'iyyar APC a Bauchi. Kamar kowace ranar Laraba muna kuma tafa da maimaicin ciki da gaskiya, amma duk waɗannan sai fa kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A babban taron da ake na jam'iyyar Democrat jiya Talata ne aka nuna hotuna ɗaya bayan ɗaya a wani babban majigi. Hotunan na nuna duk mutanen da suka taɓa shugabancin Amurka bayan da aka zo kan hoton shugaba Obama. Hoton ya fara dishewa inda aka nuna Hillary Clinton, mace ta farko da aka taɓa zaɓa 'yar takarar ɗaya daga cikin manyan jam'iyyun ƙasar a yaƙin neman shugabancin Amurka. Clinton dai ta bayyana a hoton bidiyo daga New York, inda ta ce jam'iyyar Democrat ta buɗe wata babbar dama da aka daɗe ba a ga irinta ba, wadda za ta taimakawa mata a dama da su. Clinton dai ta yi magana a kan muhimmancin wannan rana ga duk 'yan matan da suke kallon jawabin. Ta ce, zan iya zama mace shugaban ƙasa ta farko, amma ɗaya daga cikinku ita ce ta gaba. Da yake yanzu an tabbatar da Hillary a matsayin 'yar takarar jam'iyyar a hukumance, mijinta tsohon shugaban Amurka Bill Clinton ya yi jawabi a taron na jiya, inda yake nuna Amurka dalilan da zai sa su zaɓi matarsa a babban zaɓe na watan Nuwamba domin ta zamto shugabar ƙasar Amurka ta 45 bayan da shugaba Obama ya bar ofis cikin watan Janairun shekara mai zuwa.
Amurka ta yi Allah wadai da kakkausar murya da tashin wasu bama-bamai biyu a ƙofar shiga filin jiragen sama da ke birnin Mogadishu da safiyar jiya Talata, wanda ya sanadin mutuwar mutane aƙalla 13. Mai magana da yawun majalisar wato ma'aikatan tsaron Amurka Ned Price ya faɗa a jiya Talata cewa Amurka na tare da ƙawarta Somalia wajen yaƙi da ta'addanci wanda ke ƙoƙarin kawo rashin zaman lafiya a ƙasar. Ya ce Amurka na nan kan alƙawarinta na ci gaba da taimakawa ci gaban Somalia a ta hanyarta na ƙoƙarin samun zaman lafiya da daƙile ƙungiyoyin ta'addanci, ƙungiyar Al-Shabaab mai alaƙa da ƙungiyar ta'adda ta Al-Qaida ta ɗauki alhakin harin ta gidan rediyonta na Andalus. Baki ɗaya mutane 13 da suka mutu sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya ne a cewar jami'an tsaro. Ƙofar da aka kai wannan harin ita ce ma'aikatan filin saukar jirgin saman suka fi amfani da ita, kuma tana da kusanci da ginin Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar Tarayyar Afirka suke. Mazauna yankin sun ce sun ji ƙarar fashewar wani abu mai ƙarfin gaske sau biyu da misalin ƙarfe 9 na safiyar jiya Talatar.
Ana shirin labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Malamin addinin Musulunci na ƙasar Turkiya wanda ke zaman gudun hijira a nan Amurka, wanda shugaba Recep Tayyip Erdogan ya zarga da hannu cikin ƙoƙarin juyin mulkin da bai samu nasara ba, ya zargi shugaban ƙasar Turkiya da cewa yana fakewa da juyin mulkin wajen gudanar da wasu abubuwan kansa da suka saba ƙudurin dokar ƙasa. A wani rubutu da ya yi a shafin jaridar New York Times, Malam Fethullah Gulen ya kira zargin da Erdogan ya yi masa na cewa yana da hannu a ƙurin juyin mulkin da ya faru a farkon watan nan da cewa abu ne da bai da makama balle tushe. Malam Fethullah ya rubuta cewa, aƙidata ita ce addinin Islam addini ne da ke damawa da kowa. Malamin mai shekaru 75 wanda kuma yake tsohon abokin shugaba Erdogan ne ya zaɓi zaman gudun hijira a jihar Pennsylvania da ke gabashin Amurka tun shekara ta 1999 bayan da dangantaka tsakaninsu ta yi tsami. Turkiyar ta zargi Malam Fetullah da hada rikicin ƴan tawayen da ya sanadiyar rayukan mutane 290 kuma tana neman Amurka ta mayar da shi Turkiya. Sai dai kuma Amurka ta ce tana nazarin bukatar da Turkiya ta aiko mata kan cewa malamin yana da hannu a kokarin juyin mulkin amma bata yi alƙawarin mayar da shi Turkiya ba.
Kwamitin sulhu Majalisar Dinkin Duniya ya kada ƙuri'ar bai daya ta amincewa da ƙara wa'adin ayyukan kwamitin a aikin samar da zaman lafiya a ƙasar Afirka ta tsakiya har zuwa watan Nuwambar shekara 2017, makonni kaɗan bayan da Faransa ta fitar da sanarwar kwashe sojojinta a ƙasar. A jiya Talata ne dai kwamitin tsaron ya kaddamar da wannan kudirin wanda ya yi wa lakabi da MINUSCA, wanda zai kai har zuwa 15 ga watan Nuwamban shekara 2017, ya kuma nuna goyon baya ga sabon shugaban Afirka ta tsakiyar Festus Ase Tododo wanda ya hau kujerar mulki a watan Maris. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a jihar Borno, inda wasu ƴan gudun hijira suka ƙaryata wani jami'in agaza musu game da yadda ake ba su abinci. Haruna Dauda gare ka.
Wasu 'yan gudun hijira da ke tsugune a ɗaya daga cikin sansani da ke garin Bama kenan ke nisanta kansu da bayanan da ɗaya daga cikin jami'an da ke samar masu abinci ke yi kan yadda ake raba masu abincin. Lokacin da kwamitin kulawa da 'yan gudun hijira na majalisar wakilai suka ziyarci sansanin na 'yan gudun hijira da ke garin Bama da kuma ke ɗauke da yawan jama'a fiye da 25,000 ciki har da ƙananan yara kimanin 15,000. Wannan sansani dai yana ɗaya daga cikin sansanonin da aka dinga samun mace-mace a 'yan makonni 2-3 baya sakamakon karancin abinci musamman ma tsakanin yara kanana, wanda hakan ne ma ya ja hankulan duniya baki daya. To ko a yanzu hakan wani hali ne waɗannan 'yan gudun hijira ke ciki?
Abinci ba kullum ba, ba takardaka sai kwana 2 ko kwana 3.
Amma ke kina da takarda?
A'a, ba ne takarda.
Bin samu abinci ba?
Ba mai ci abinci ba.
Bayan kina da yaya nan?
Akwai yara na mu.
Me kuke?
To Allah ne.
Yanzu ana ba ku abinci ku ne kowa ya dafa ko kowa ana dafa ne lokacin?
A'a, mu ne muke dafawa. Ana hadawa ana ba mu guda mutane 20,000.
Mutane 20,000? A wata nawa?
A wata daya.
Wani ne buhu ne na shinkafa ko na?
Ko na shinkafa ko na biski ko na gari. Haka ake alawa.
Mutane 20,000 yana isan ku?
A'a, ba ya isa.
To kafin wata daya in ya ka dan kuke magana ana ba ku?
A'a, ba ba mu.
To ana ba ku kaman buhu daya mutum nawa?
Alhaji Sani Zoro ne shine shugaban kwamitin kulawa da 'yan gudun hijira na Majalisar Wakilan Najeriya. Ga kuma abin da ke cewa,
mun ga yanayin da 'yan gudun hijiran nan, 'yan uwanmu suke ciki, musamman kamar abubuwan da suka rasa, sun kuma gaya mana abubuwan da suke bukata na gaggawa. Bukatar dada ƙara agaji, alƙalamai sun nuna akwai tun yara da ake kiyasta sun kai kusan 50,000, wadda yunwa ta riga ta kassara su, saboda yanzu ne aka fito da su daga ɓangarorin da da suna hannun 'yan Boko Haram, suna wato fuskantar barazana ta rasa rayukansu.
Alhaji Sabo Garba ma na ɗaya daga cikin membobin kwamitin da kuma aka zirci garin na Bama da shi.
Yanda masa yara suke cikin yunwa, ka gansu ka gwangwar ido kawai da ƙashi, za ka ɗauka yaro ba zai kai nas minnan da minti ɗaya ba. To amma dai mun zo mun duba mun gani za mu duk abin da ya kamata, da mu ma mutane ne, mu ma muna da iyaye kuma muna da mata muna da yara, inda wa'annan halin da suke ciki ba za mu so mu ga halin da 'ya'yanmu ko iyayenmu suke cikin wannan.
Na dai lura da cewa mata ne da tsofi da kuma ƙananan yara suka cike wannan sansani da ke garin da Bama da kuma ke da tazaran kilomita 75 daga babban birnin Maiduguri. Haruna Dauda, biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Amin. Kuma a gaida Haruna, kafin mu ci gaba ga shata.
Kwari kan gwanji mai rangwangwan, wuri dan tijjani kai sijili ya ce babban karfi wuni karban aska ka san sai za babbi wankan dan jinjali
a gaida marigayi shata to masu saurare kamar yadda kuka ji a shirinmu na safi an yi manyan jawabai a rana ta biyu a babban taron jam'iyyar demokrat mai mulki inda aka ayyana Hillary Clinton wato tsohuwar sakataren harkokin wajen Amurka a matsayin yar takarar shugabar ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar ta demokrat a jerin jawaban da abokiyar aikinmu Alheri Abdu ta turo mana har da na tsohon shugaban Amurka Bill Clinton wanda za mu kawo muku kashi na biyu na jawabin nasa amma za mu koma baya daga inda Grace ke bayanin cewa
tsohon shugaban ƙasa Amurka kuma mai gidan Hillary Clinton Bill Clinton ya dauki dogon lokaci yana bayyana rayuwar Hillary Clinton tun daga ranar da ya fara hada ido da ita har zuwa wannan rana da aka tsaye da ita takarar shugabancin Amurka inda ya bayyana fahariya da take yi a matsayin ta na uwa da irin ayyukan da ta yi na inganta rayuwar marasa galihu tun ba ta aure ba da nasarori da ta samu a ayyukan ta na gwamnati ya kuma yi kira ga Amurkawa su dubi Hillary Clinton ta zahiri ba Hillary da ake bukantawa ba ya kuma karasa jawabinsa da kira cewa
if you love this country you're working hard you're paying taxes you're obeying the law
yace idan kana kasan nan kana yin aiki kana kiyaye doka kana kuma so ka zama dan kasa ka zabi yi wa dokokin shige da fice garan bawul ba wanda zai tasake yarka gida ba idan kai musulmi ne kuma kana kaunar yancin dan kasan nan kana kyamar ta'addanci ka zauna ka taimake mu mutum mai nasara mu samu makoma tare muna bukatar ka idan kai ba amurke ne matashi bakin fata ka taimake mu mu samar da makoma inda ba wanda yake fargaban fita waje Hillary za ta sa mu yi karfi tare kun sani domin ta shafa tsawon rayuwarta tana yi ina fata za ku zabe ta da dai tsohon shugaban kasa American Bill Clinton ya kammala jawabinsa sai aka nuna Hillary Clinton ta fito daga wani gilashi da ya fake na hoton shugabannin Amurka waɗanda duka maza ne sai godiya daga wani gidan cin abinci inda take cewa kace kun ji matakar karama ne mun kai wani wurin da a da ba shi yiwuwa godiya gare ku da duk waɗanda suka yi aiki tukuru domin ganin hakan ta yiwu Grace Alheri Abdu murya Amurka daga birnin Philadelphia
to a gaida Grace yanzu kuma ga Ibrahim Alfa da shirinmu na gaba
Jama'a assalamu alaikum. A yau ma muna kan batun nan ne yunkurin da kamfanin man Najeriya NNPC yayi na sai da hannayen jarin matatun mai na kasar guda uku da sunan neman masu saka jari a cikin su. Idan ba a manta ba karamin ministan mai na Najeriya Ibe Kachiku ya rattaba hannu kan yarjejeniya da masu zuba jari daga kasar China kan da su zuba dubban miliyoyin daloli a bangaren man fetur musamman ma dai a matatun man kasar to sai dai kuma kamar yadda doka ta bayyana ma'aikatar mai ko kamfanin man fetur din NNPC duk ba sa da ikon sayar da wata kadara ta gwamnati sai ta hannun hukumar da aka kafa musamman domin yin haka wato hukumar nan da ake kira BPE a takeice ko Bureau for Public Enterprise a turanci a ranar Laraba ta makon jiya kwamitin da majalisar wakilan Najeriya ta kafa domin bin sawun wannan batun wanda ke karkashin jagorancin Malam Ahmed Yarima Misau mai wakiltar mazabar Misau da Dambam a jihar Bauchi ya kammala aikin sa akan wannan batu a bayan da jami'an kamfanin NNPC da na hukumar BPE da sauransu suka bayyana baki ɗayan su ga bayanin abubuwan da aka cimma
wato da farin farko al'amarin ya zo ne a Hausa ne ya zo ne a yaudarance ya zo ne kuma da wata hikima cikin hikimar da za ta kawo rashin fahimta ko ganewa ga wanda bai zuba idanu wajen aiwatar da wannan manufa ta NNPC da aka dauko ta na saida wasu daga cikin jari na kamfanoni guda uku na wato wuraren da ake tatan mai na Kaduna da kuma wanda ke Fatakon da kuma wanda ke Ikko dalilin shine na farin farko babu yadda za a aika saida hannun jari ko wani ya zuba kuɗi ba tare da yana rike da wani rashin ribar da ake samu ba wannan shine abin da suka boye na farko na biyu a sakamakon binciken da muka gudanar da kuma muhawar da muka tafka da ita hukumar lura da hannayen jarin ita gwamnatin tarayyar Najeriya da ake ce da ita BPE da kuma su shugabanni na NNPC din Najeriya mun gano cewa babu fahimtar juna a tsakanin su rashin fahimtar kuma ta samu ne saboda saba dokar ita BPE wato hukumar lura da hannun jari na gwamnatin tarayya da doka ta 11 ta bata damar ita ce mai zuba idanu da tantancewar wa za a sayarwa wa zai zuba jari a Najeriya nawa zai zuba miye darajar ribar sa kuma meye matsayin sa duk wannan abubuwa ba haƙƙi bane na NNPC amma ita hukumar NNPC ta dauka na ta haƙƙi ne mun ƙara tabbatar mata kuma mun yi amfani da littafa da bayanai da suke rubuce a cikin kundin dokokin Najeriya da suka haramta kowace hukumar da take da hannun jarin gwamnati tarayya a saida ba tare da ita wannan hukuma ta BPE ko hukumar kula da hannayen jarin gwamnatin tarayyar Najeriya ba dalili shine mun yi amfani da tarihin abubuwa da suka wanzu wajen saida hannayen jarin da suka gabata kamar na tashoshin jiragen ruwa na Najeriya ko kuma waɗanda suka jingina sabar da wutar lantarki Jinkos ne masu rarrabawa da Discos ne
har ma irin kamfanin kamar Nitel
yawa suna nan da yawa da aka saida su kuma saida wannan ya cutar da Najeriya kuma ba a amfana ba illa wasu mutane kalilan ne 'yan Najeriya suka amfana da haɗin bakin waɗanda suke da kuɗaɗe na ƙasashen waje suka zuba suka ci ribar abin saboda haka wannan jari na NNPC sai da shi illa ce ga Najeriya domin kansu ba su gane nawa ne ma aka kashe wajen kafa su ba babu wannan bayani daga wajen NNPC domin kusan kowace gwamnati in ta zo
balle kuma darajar su ma a yanzu
yawa za a ce za a gyara batatun mai a zuba kuɗi an zuba wannan ya fi sau 20 nawa aka zuba idan ka tara sai ga cewar kuɗin ya wuce hankali amma kuma sai a karya masa daraja a saida shi wani alhaji ko wani mista ko wani mai hali da hannu da hannu da shuni su hada baki sosai ya zama to an cutar da ƙasa babu wata riba babu wani amfani kuma goben gobe in an zago su ne za su fara kuka cewa gwamnati ba ta yi kaza ba ba a yi kaza ba alhali su suke cin arzikin ƙasar to wannan shine abin da shugaban ƙasa yanzu muke kokarin mu fahimtar da shi cewar an ci Najeriya a da kuma dole ya tsaya ya saurara ya fahimci halin da ake ciki ya kuma taimaka ya amince da doka a yi aiki da ita domin tabbatar da kare jarin mutane da mutuncin mutane da arzikin ƙasa wannan shine abin da muka tsaya muka yi
wato yanzu dai ba za a sayar da waɗannan hannayen jarin ba kenan ba za a nemo masu zuba jari kamar yadda ita kamfanin NNPC take faɗi ba
ministan mai Kaciku kwanakin baya je China ya sanya hannu kan wasu yarjejeniyoyi na kusan $50 billion da za a kashe a Najeriya a matsayin rance ko bashi ko zuba hannun jari kan wasu harkokin tattalin arziki da kuma ya shafi harkokin mai ɗin to amma mu a iya da muka tsaya wannan ba doka ba ce domin wasu abubuwan ba a bin doka kuma wannan ɗin ma ba a bin doka don haka babu yadda za a yi a saida hannayen jarin kamfanin NNPC wajen matatun mai dalili shine dokar ba ta ba da damar a sayar a matakin da ita NNPC take so ta yi ba to amma daɗin da dai yanzu shine shi shugaban ƙasa a matsayinsa na ministan mai mun gabatar masa da bayanai kuma ya amsa ya aika duk wasu manyan jami'ai na NNPC mun zauna da su kuma mun kwatanta musu cewar dole in suna so su sayar hannayen jari a bi doka me bin doka shin Ibrahim Alfani zai sayi wannan hannayen jari ko Ahmed Yarima shin kana da kuɗi
in ka samu kudin a ina ka samu su a gidan radio da kai aiki ne ka samu wannan kudi ko ka je kai wata almundahana ko kuma a ka ciyo bashi ne shin in ka ciyo wannan bashi ka sai hannayen jarin nan za a iya kwace wannan jarin da ka sayo hannunsa nan gaba idan ka gagara biyan wannan bankin America da ka karbo kudin su ka zo zaka sai kan fakuti wadannan abubuwa ne dole sai an duba su eh kenan na biyu sai an yi bincike masu tsami masu zurfi kafin a yadda a saida maka hannun jarin nan idan an saida maka tilas akwai wadansu tsawaniya da tilas ka dauka da kanka to amma abinda aka yi a baya din shine muke kokari mu ga cewa ba a bi irin wancan tsarin a cutar da ƴan Najeriya ba kamar yadda aka saida NEPA ko kuma aka saida wadansu hannayen jarin kamfanin NATO na sadarwa ko kuma wasu daga cikin muhimman rassan tattalin arzikin Najeriya da har yau ba a samu biyan bukata ba kulliya bata biya kudin sabulu ba har yau babu wutan ana ci gaba da wahalar da gwamnati da al'umma to irin waɗannan ne muke so a kaucewa
wato dai idan na fahimce ka wato ba wai kuna adawa da sayar da hannayen jari na waɗannan matatu bane abinda kuke so shine abu doka wato a sa hukumar BPE ta auna daraja waɗannan matatu kafin a san irin kaso na wannan jari da za a bada duk mai son saya
kila sai an auna an ga darajar wannan jarin da za a saida shi yanzu da muka tambaye mutane na NPC nawa ne darajar ita matatar mai ta Kaduna wallahi babu wanda iya gaya maka nawa aka kashe a cikin shekaru 20 wajen gyare-gyaren ta nawa ne na'urar ta aka kashe a da nawa ne kuma yanzu darajar ta kaga babu wannan kwararru ko ba hakkin ita NNPC hukumar man Najeriya bane ta tantance mai tantancewa ita ce BPE ita ce hukumar kula da hannayen jarin Najeriya to abin da yake faruwa shine wasu mutane su tsararo kamar yadda aka yi a baya sukan shimfida waɗansu ka'idoji da dabaru su a kewaye waɗannan dokoki da sharuɗa a saida maka abin naira 10,000 akan naira 500 500 din ma zaka kawo wata alternative level da kuma bashi kai karshen ma kuɗin da zaka zuba bai kai ɗaya bisa goman darajar abin da aka ce an saida ma ba
kamar a hukumance kuma ta hanyar yin doka da yake dama aikin ku shine yin doka babu wasu irin matakai ne da za ku iya dauka na sake nazarin irin waɗannan yarjejeniyoyi da aka cimma da kamfanoni ko mutanen da suka sayi kamfanonin gwamnati kuma ba sa gudanar da ayyukansu kamar yadda ya dace
yanzu shine abin da daukacin mambobinmu nan suke kokari a yi akwai waɗanda suka gabatar da shawarwari ko motion a majalisa cewa gaskiyar magana ita ce dole a koma a sake nazartar irin waɗannan kamfanoni waɗanda yake an saida su kamar irin su NITEL din nan kamar irin su NEPA din nan a sake sanin darajar su a sake auna nawa ne kuma aka saida wa mutane sai da su wanda aka saida musu kamfanonin nan nawa suka zuba a matsayin jarin da za a inganta samar da wutar lantarki wannan ita ce manufa da matin farin farko to har yanzu ka san ita wannan harkar siyasa da harkar nan ta mulki da kuma sha'anin kuɗi da shiga da fitarsa abu ne sai ka hada abu guda biyu sai ka wanke idonka ka shafa toka yadda ba wanda zai ganka ka bayyana gaskiyar al'amari eh kenan na biyu sai ka yi tsayuwar daka ka rufe idonka ba kai kwaɗayin su masu hannayen jarin nan ba a cimma nasara na uku su sai ka samu kuma shugaba wanda zai iya jajircewa wanda ba na shakka Buhari zai iya cewa a gyara abin da aka bata a tsaya a ba mutane hakkin su darajar su idan an saida maka abin naira 10 akan sule 5 to kai ciko irin waɗannan abubuwa ne ya kamata a yi a ƙasar nan dalilin shine idan aka yi taɓa dawo sai a yi ta mabi sawu a gano waɗanda kuma suka sanya hannu wajen yin dillancin al'amarin wanda suka karya darajar waɗannan hannayen jari su ne abubuwan da ya kamata yanzu mu yi muddin ba mu yi wannan ba a cikin wannan wadi to ina tabbatar maka Najeriya dan da shekaru 3-4 to za ta shiga halin da uwa kwance ɗa kwance
to a gaida mai ƙahon karo babba yanzu kuma ga
a kasance da mu
to a gaida mai ƙahon karo babba yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana
Assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Aminu mai shayi na garin Garbace da karamar kuma ta Balija Tarawa tarayyar Najeriya dangane da kaddamar da layin dogo ko kuma in ce sufurin jirgin kasa da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi daga Abuja zuwa Kaduna hakika wannan yana da muhimmanci ga al'ummar Najeriya ganin yadda sufuri ya lalace rashin hanyoyi sakamakon Allah ya sa wannan gwamnati ta isar da waɗannan layukan dogo ga daukacin jihohin Najeriya domin ya zama ya kawo sauƙin sufuri tsakanin talakawan da suke jihohi daban-daban na wajen zirga-zirga.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Murar Amurka da magana ta yan takara daga dogon daji san bote ta zama sosai. Da Allah sashen Hausa na Murar Amurka ina son su yi sanin sakuna ga ɗan kasuwar Najeriya kamar na ɓangaren abinci irin masara, gero, dawa don Allah su yi tsoron Allah da irin abubuwan da suka yi wallahi bai dace ba. Suna ƙara farashin kayayyaki a
Assalamu alaikum sashen Hausa na Murya Amurka mai magana Sayano Atum Tambuwar Sokoto State Nigeria. Ya zama wajibi mu yi godiya ta musamman zuwa ga mai girma gwamnan jihar Sokoto Dr. Aminu Waziri Tambuwar Matawallin Sokoto da Ofajo of Ofoju ki akan waɗannan gagarumin ayyukan da yake yi a wannan jiha ta mu ta Sokoto duk da kasancewa ana cikin matsalar kwatanin arziki.
To ga wannan sakon.
Mai sauraro kunnan kanawa
to ƙara nan ku ka sha labari
sashin Hausa na Muryar Amurka yayi waɗansu muhimman canje-canje a lokuta da kuma shirye-shiryen da muke gabatarwa
daga ranar 1 ga watan Agusta mun jingina shirin musulunci tushen rayuwa dake zuwa kowace ranar Juma'a a shirin mu na rana da kuma bishara da muke gabatarwa ranar Lahadi da rana
a maimakon su mun kirkiro wani shirin musamman da zai haɗe addinan guda biyu don tattaunawa akan abubuwan da suka shafi musulmi da Kirista
za a rika jin wannan sabon shirin kowace rana Asabar a shirinmu na karfe 9 da rabi na dare
mun kuma ƙara lokacin waɗansu shirye-shirye da suka hada da domin iyali da muke gabatarwa a ranar Alhamis da safe da kuma shirin da rashin kai dake zuwa muku a shirinmu na karfe 8 shi ma shirin zabe ko nadi ya samu ƙarin lokaci
da kuma wani gangariyar sabon shiri mai suna Duniyar Amurka da za mu rika kawo muku kowace ranar Juma'a a shirinmu na Al'asariya
Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na Muryar Amurka.
Majiya kwakwara ta labarai da dumudumin su.
Muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunka.
To yanzu kuma ga Sarfilu ya dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice.
A babban taron da ake na jam'iyyar Democrat jiya Talata ne aka nuna hotuna ɗaya bayan ɗaya a wani babban majigi hotunan na nuna duk mutanen da suka taɓa shugabancin Amurka bayan da aka zo kan shugaba Obama hotun ya fara dishewa inda aka nuna Hillary Clinton mace ta farko da aka taɓa zaɓa a takara ɗaya daga cikin manyan jam'iyyun siyasar ƙasar a yaƙin neman shugabancin Amurka Clinton dai ta bayyana a hotun bidiyon daga New York inda ta ce jam'iyyar Democrat ta buɗe wata babbar dama da aka dade ba ga irin ta ba wanda za ta taimaka wa mata a dama da su Clinton dai ta yi magana akan muhimmancin ranar ga duk ƴan matan da suke kallon jawabin Amurka ta yi Allah wadai daga kausan murya ta tashin wasu bammai bi a kofar shiga filin saukar jiragen dake birnin Mogadishu a safiyar jiya Talata wanda ya sanadiyar mutuwar mutane akalla 13 malamin addinin musulunci na kasar Turkiya wanda ke zaman gudun hijira a Amurka
To nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kafin mu yi sallama da ku ga sakon ta'aziyya ga iyalai da ƴan uwan marigayi Alhaji Ali Muhammadu Samaru Zaria wanda ya rasu ranar Lahadi a Zaria Allah ya rahamshe shi yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma Safiul Hashin Gumla wanda ya taya ni da wanda ya bada umarni CD da injiniyan mu na wannan lokacin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai fa anjima